الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna daya ga watan sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 21 ga watan 2 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sharhus Sunna na Ash-Shaykhul Imam Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malam mutum ne da takardar sirri ga matar shi sai kuma ita cikin kayan shi sai wajen bincike bincike ta tabbatar cikin wannan
wai misali rubuta takarda da sunan saki kuma takaddar wata ji hannun ita matar da aka saka ma'ana bai bata ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan mutum bai bada takaddar ba ya janye to saki bai tabbata ba amma dai a magana mafi rinjaye in dai mutum ya riga ya rubuta takarda da sunan saki ko da bai ba matar ba ta saku sai dai a ci gaba da lissafi kamar yadda dalilin da suka kafa hujja da shi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi ma al'umma ta rangwame abinda ta saka a zuciyarta matukar ba ta aikata ba dan haka rubutu ka aiki ne duk lokacin da mutum ya rubuta wani abu to wannan ya fito da abin da yake cikin zuciyarsa dan haka dai a takaice duk wanda ya rubuta takarda ta saki ko da takarda ba ta je hannun matar to ta saku wai zikirin safe da yamma menene farkon lokacin sa to ita dai safiya ta kan fara ne daga ketowar alfajir da zaran alfajir ya keto to wannan an shiga safiya don haka kai tsaye bayan mutum ya salance daga sallar asuba ya zo da wato azkar inda aka shar'anta bayan kowace sallah ta farilla tun a wannan lokaci mutum yakan iya yin zikirin safe wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan har a kai lokacin da rana ta hudo ta dan daukaka har zuwa karfe 10 na safe zuwa 11 wannan duka safiya ce idan aka ce yamma ita kuma yamma ta kan fara ne daga bayan sallar la'asar. Idan aka ce almasa daga bayan sallar la'asar, to yamma ta shiga. Dan haka tun bayan la'asar mutum yana iya yin zikirin yamma, daga nan kuma har akai lokacin da mutum zai kwanta, dukkan shi wannan ana kiran shi almasa. Gani ko? Kenan a taƙaice ne zikirin safe tun daga bayan sallar asuba har zuwa rana ta hudo ta ɗaukaka, kafin akai lokacin da rana za ta karkata, wannan duka ana kiran shi safiya. Yamma ita ko daga bayan la'asar kenan har akai lokacin da mutum zai kwanta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga mas'alar da malam yake faɗa, Allah ya ji kansa, yake cewa wal imanu qaulun wa amalun wa huma siyani wa nizamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma. Malam Allah ya ji kansa yake cewa wal imanu qaulun wa amalun, wato shi imani faɗa ce da aiki, wa huma siyani, malam ya ce daidai suke. An gane ko? Babu wani bambanci. Sai ya ce wani zamani, kuma tsari ne guda biyu waɗanda suke masu biyar juna, wa ƙarina ne, malam ya ce kuma abokan juna ne, ko ka ce ‘yan uwan juna ne, waɗanda suke da zuntar juna, wanda ba sa rabuwa daidai da ƙyautawar gido, a haɗa suke. Malam ya ce la nufarriqu bainahuma, a aƙidarmu ta ahlus sunna wal jama’a, malam ya ce ba ma bambanta tsakaninsu kamar yadda wasu jama'a suka bambanta tsakaninsu, su ne murji'a, suka ce imani daban, aiki daban, kowanne zaman kansa yake. To amma wannan ya saba ma ayoyin Alƙur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, raba imani da aiki, wanda kamar yadda bayani ya gabata, ita kalima ta al-iman asali a lugha masdar ne na fadar su amana yu'minu imanan, amana yu'minu imanan. Don haka wanda ya siffanta da wannan sifa ake ce masa mu'min, bi ma'ana musaddiqun, mai gaskatawa. Kamar yadda can cikin suratu Yusuf Ubangiji ta'ala ke faɗa hikaya game da faɗar Ya'qub, an gane ko? Wannan ‘ya’yan Ya'qub alaihi salam ga mahaifinsu, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, wama anta bi mu'minin lana ay bi musaddiqin lana, kai ba mai gaskata mu bane. Don haka asalin kalimar gaba daya an ciro ta ne daga al-amn. Al-amn shine wato nutsuwa da kwanciyar hankali, wanda kasancewar duk wata nutsuwa da kwanciyar hankali da walwala bawa yakan same ta ta hanyar abin da ya tabbata a zuciyarsa na imani da Allah da manzanninsa. To don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, yake fada yake cewa shi imani wato ma'anarsa shine wato al-ikrar, an gane ko sabanin waɗanda suke fassara shi bi mujarradi tasdiq, cewa a gasgatawa kawai inde zuciyarka ta yarda to shikenan ka zama mumi, a sai ta tabbatar kuma domin kasancewar wato shi tabbatarwa abu ne wanda yake aiki ne na zuciya, inde abu ya tabbata zuciya to za ta miƙa wuya, amma sabani ga gasgatawa kawai dan zuciyarka ta yarda shikenan a ce mutun ya zama mumini, kamar yadda wasu suke fada kenan. Anan akan at-tasdiq kin akwai ziyada, sai dai kace at-tasdiq wal ikrar, gasgatawa da tabbatarwa shine ma'ana abin da ya shafi kenan ma'anar sa a lugha. A shar'ance kamar yadda bayani ya gabata a gun ahlus sunna wal jama'a, in aka ce imani shine suka ce fa huwa qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, fada ce da aiki, wanda kuma wato yana da du'a kuma yana tawaya, an gane ko yana da du'a yana tawaya, qaulun wa amalun fada ce da aiki, don haka a karkashin cewa qaulun wa amal akwai qaulul qalb akwai kuma qaulul lisan, kamar yadda kuma in aka ce amal akwai amalul qalb akwai amalul lisan akwai amalul jawari, an gane ku. Shi yasa mafi yawan magabata game da ta'riful lin ta'rifin imani in ma ka yi sun ce al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, imani fada ce da aiki, yana da du'a yana raguwa, ko kaji wasu sun fada cewa al-imanu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil arkan, ko kuma al-imanu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi, imani fada ne da halishi, aiki ne, kudiri ne da zuciya, kuma aiki ne da gabbai kenan. Tsakanin wannan fada da ita wannan ta farko qaulun wa amalun, dukkan su babu bambanci, kamar yadda kenan akwai qaulul qalb, in aka ce qaulul qalb shine abin da ke tabbata a cikin zuciya na gasgatawa wato da sakankancewa, mutum ya gasgata da zuciyarsa ya sakankance ya yarda ya amince babu kokonto tattare da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal muqini, Ubangiji ta'ala ya ce kamar yadda wato muka yi muku wannan bayani haka muka nuna ma Ibrahim alaihi salam halittu na sammai da kasai dan ya zamanto daga cikin masu sakankancewa. Kaga zuciya tana da fada, menene fadarta? Shine ta gasgata abu ta kudirce shi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fada innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, kusanda cewa mu'minai kadai akun Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka tabbata akan imani sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sannan ba su yi kokonto ba. Sannan haka shi ma harshe akwai qaulul lisan, idan aka ce qaulul lisan shine furuci da kalima ta la ilaha illallah, an gane ko mutum ya faɗa da harshensa, dan haka ba yadda za a yi mutum ya zama mumini, ko da zuciyarsa ta yarda ta amince dole sai harshensa ya furta kalimatu shahada. Shi yasa duk wanda yazo zai shiga musulunci farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nema daga gunsa shine yayi furuci game da kalimatu shahada, an gane ko, yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. To haka kasancewar in aka ce amal akwai amalul qalb aiki na zuciya, akwai amalul lisan aiki na harshe, akwai kuma amalul jawari akwai aiki na sauran gabbai. Amalul qalb aiki na zuciya yana da fadi da yawa. Misali, aiki na zuciya yana daga cikin aiki na zuciya niyya, domin mahallanta zuciya. Tsarkake niyya shi ma mahallinsa zuciya. Kauna mahallinta zuciya. Meka wuya mahallinsa zuciya. Kwadai game da abin da ke gun Allah subhanahu wa ta'ala mahallinsa zuciya. Tsoro mahallinsa zuciya. Khashiya mahallinta zuciya. Al-inaba komawa ga Allah da tuba mahallinsa zuciya. Waɗannan duka kaɗan ne daga cikin ayyuka na zuciya. To haka in ka ɗauka shi ma harshe yana da ayyuka waɗanda ba sa kasancewa dole sai ta hanyar shi. Misali, karanta alƙur'ani, karatun alƙur'ani da sauran azkar waɗanda suka zo a shar'ance, irin su hailala, irin su tasbihi, irin su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da istighfari da sauran addu'o'i, wannan dukkan su mahallin su shine halishi, ma'ana aiki ne wanda yake na halishi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha zikran kaseeran, sai yace wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ku mu'minai, ku ambaci Ubangijin ku ambato mai yawa, ku tsarkake shi safe da yamma. Kaga ba yadda za a yi zikiri ya tabbata, dole sai harshe yana motsawa. To dan haka wannan kaga aiki ne wanda yake na harshe. To haka sauran gabbai suna da ayyuka nasu. Misali, idan ka ɗauka kaman tsayuwa a cikin sallah, ruku'u, sujada da kai kawo a cikin dukkan wasu ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ya amince da su, wannan kaga al'amura ne waɗanda ba sa tabbata illa ta hanyar gabbai. Shi yasa ka cokam sallah Allah ya ambace ta imani, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, Ubangiji ta'ala bai zamanto ba da zai tuzartar da imaninku, shine ai salatakum sallarku, sallar ce gaba ɗaya aka ambace ta imani. To dan haka wannan duka yana daga cikin dalilan ahlus sunna wal jama'a akan fadar su cewa in aka ce imani qaulun wa amalun, fada ce da aiki. In ka takaita akan wannan kalima biyu kace qaulun wa amalun, to sai kai bayani. Akwai qaulul lisan, akwai qaulul qalb. An gane ko? Qaulul lisan shine kenan furuci game da kalimatu shahada. Idan aka ce qaulul qalb shine kenan kudircewa da zuciya za ta yi game da abin da ka furta da harshenka na kalimatu shahada. Amal shi kuma sai ka kasa shi kashi uku kenan. Akwai amalul qalbi, aiki na zuciya. An gane ko? Shine muka yi misali irin su tsarkake niyya, kaunar Allah subhanahu wa ta'ala, kwaɗan abin da ke gunsa tsoron azaba, komawa gare shi da tuba da sauransu. Akwai amalul lisani, aiki na harshe, shine kenan abin da ya shafi kaman karatun alqur'ani da sauran azkar waɗanda aka shar'anta mana. Amalul qalb kenan, amalul jawarih aiki na gabbai, shine abubuwan da gabbai ba yadda za a yi aikin da ba zai tabbata ba sai ta hanyar gabbai. Shine muka yi misalin kamar misali tsayuwa a cikin sallar ruku'u, sujada da sauransu. Kenan ko? Kuma ka ce qaulun bil lisani, fada ce da harshe. Wa atiqadun bil qalbi, kudiri ne da zuciya. Wa amalun bil jawarih, aiki ne da gabbai. Wannan shine hakikanin imani a gun ahlus sunna wal jama'a. Wannan shine kenan ta'arifin sa. Duk wanda zai maka tambaya menene imani, sai ka ce imani fada ne da harshe, kudiri ne da zuciya, aiki ne da gabbai, kuma yana da duwa yana raguwa. Ko kace al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, imani fada ne da aiki, kuma yana da duwa yana raguwa. To dan haka kamar yadda bayani ya gabata, idan mutun ya gasgata da zuciyarsa in dai bai yi kalimatu shahada to bai tabbata mumini ba, dole sai yayi ta. Dalili fadar Allah subhanahu wa ta'ala ga ɗan wuta lokacin da ake tambayar su, an gane ko, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana sababin abin da ya kai su wuta a can cikin suratu Safat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Domin su sun kasance a rayuwarsu ta duniya, idan aka ce da su ku ce la ilaha illa Allah, yastakbiruna, girman kai suke ba sa fada, sai su ce a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, shin yanzu mu masu daina bautar gumakanmu ne mu watsar da su saboda fadar wani mawaki wanda yake mai tabin hankali? Kaga anan mi Allah ya fada, in an ce da su ku ce la ilaha illa Allah, girman kai suke ba sa fada. Don haka kenan, ko da mutun ya yarda da zuciyarsa to matukar bai yi kalimatu shahada to bai zama mumini ba. To haka in mutun ya fada da halishinsa, dole zuciyarsa ta kudirce wannan kalimatu shahada 100 saman 100, kar a samu kokonto daidai da misqala zarra game da wannan kalima a zuciyarsa. Shi yasa waɗanda suka faɗa da halishi ba su kudirce ma'anarta a zuciyarsu, Allah ya ambace su cewa ba muminai suke ba. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina. Daga cikin mutane akwai wanda ke faɗa mun yi imani da Allah, mun yi imani da yinin ƙarshe, yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bimu'minina, a haƙiƙa ba muminai bane. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, suna da yaudara Allah da waɗanda suka yi imani su a ganinsu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna, ba kowa suke yaudara face kawunansu, alhali ba su san da haka ba. Shi yasa a can cikin suratul munafiqun ubangiji ta'ala ke faɗa, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Idan munafikai suka zo maka suka ce mun shaida lalle kai manzon Allah ne, to Allah da ya turo ka ya san da cewa kai manzon sa ne. Wallahu yashhadu, Allah na shaidawa na tabbatarwa, innal munafiqina lakadhibun, lalle munafikai makariyata ne game da fadarsu da suka ce mun shaida kai manzon Allah ne. Sun fada ne da halishi amma a zuciyarsu babu haka, kamar yadda ya fada yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. To dan haka in mutun yayi kalimar shahada da halishinsa, dole sai ya kudirce gaskiyar ta a zuciya, sannan yake tabbata mumini. An gane ko, in ya fada da halishi bai kudirce gaskiyar ta a zuciya to sunansa munafiki. To bayan mutun ya kudirce ma'anar ta da zuciya, sannan kuma gabbansa sai sun aikata abinda wannan kalima ta kunsa. Wannan kalima ita ta zo mana da dukkan wasu abubuwa na ibadu da Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta mana: salla, azimi, zakka, hajji, da'a ga mahaifa, sadar da zumunta, kyautatawa ga makwabta da mabukata da sauransu. Idan mutum ya ce yayi imani, yayi kalimar shahada, ya yarda da ita da zuciyarsa, to dole sai ya ringa aikata duk abin da kalima ta la ilaha illallah ta hukunta na ayyuka na ibada. Inda mutum zai fada ya kudirce da zuciyarsa, sannan ba maganar sallah, ba maganar azumi da sauransu, to har yau kafiri yake ba musulmi ba yake. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Maza Allah yake cewa an umarci ni na ci gaba da yakar mutane sai sun ce sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in banda Allah mahaliccin kowa da komai. Sai sun tabbatar da cewa ni jakada ne na Allah da ya turo zuwa gare su, sannan su tsayar da sallah kuma su bayar da zakka. In sun yi kalimatu shahada sun tsayar da sallah sun bayar da zakka, manzon Allah ya ce tabbas sun tsara jininsu sun tsara dukiyarsu game da ni. Kuma bincikar boyayyen al'amarinsu wannan na ga Allah subhanahu wa ta'ala. To dan haka su murji'a su ne suka tafi kawai cewa in aka ce imani suka ce kawai at-tasdiqu bil qalb. In dai mutun ya gasgata da zuciyarsa suka ce mumini sunan shi. Koda baya sallah, koda baya azumi, baya aikata komai na ibada. Duk aikin da yake aikatawa na sako, to wannan bai tube masa imani, matsayin mumini yake kawai tunda ya yarda da zuciyarsa. Dan haka su a aqidar su kawai in dai mutun ya yarda da zuciyarsa to shikenan kawai ya zama mumini. Dan haka a wannan aqida ta su Fir'auna mumini ne kuma mai cikakken imani. Iblis a aqidar su mumini ne mai cikakken imani, saboda su a aqidar su imani aiki baya dada shi, saban Allah baya rage imani, aiki daban imani daban. Dan haka dai suka ce kawai in dai kai kalimatu shahada ka yarda da zuciyarka kawai makomarka aljanna, koda baka taba yin sallah baka taba yin azumi komai na ibada baka taba aikatawa, duk wani aikin sako suka ce kuma ba zai hana ka shiga aljanna ba. Aiki daban suka ce imani daban. To wannan ya ci karo da abin da yazo na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa anan mallan yace mana al-imanu qaulun wa amalun. Imani fada ne da aiki, an gane ko? Sai yace wa huma siyani, yace daidai suke ba bambanci. Wa qarinani, wannan wa huma ne wa nizamani, mallan yace kuma tsari ne guda biyu waɗanda suke masu bibiyar juna. Mallan yace wa qarinani kuma malzumtan juna ne, abokan juna ne, ba sa rabuwa. Mallan yace la nufarriqu bainahuma, ba ma bambanta tsakaninsu, ba ma bambanta wato tsakaninsu. To shine anan sai mallan yake fada sai yake cewa yace la imana illa bi amali, babu imani wato sai da aiki. Ma'ana imanin bawa bai ya tabbata illa bi amalin, sai ta hanyar aiki. Dan kai kalimatu shahada ka kudirce ma'anarta a zuciya, to imaninka bai tabbata ba sai an ga kana aikata abubuwan da wannan kalima ta kunsa na ayyuka na ibada. Kamar yadda muka yi bayani, sai kana sallah, kana azumi, kana zakka da sauran dukkan abin da Allah ya shar'anta na ibada, kana kwatantawa na yi, kana kwatantawa na hannuwa, kana hannuwa, to anan ka tabbata mumini. Kamar yadda yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Kaga anan yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun yi kalimatu shahada. In suka yi kalimatu shahada kuma sai sun tsaye da sallah sun bayar da zakka. Inda za su yi kalimatu shahada kadai, su ki tsayar da sallah, su ki bayar da zakka, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai dina yakar su ba. Domin me yasa kasancewar sun zo da kalimatu shahada amma ba su zo da abin da ya kun abin da ta kunsa na aiki? Shi yasa anan mallan yace la imana illa bi amali, babu imani kwata-kwata wato sai da aiki. Wala amala illa bi imanin, kuma babu aikin sai da imani. Dan ka zo da ayyuka na ibada ba tare da kai kalimatu shahada baka kudirce ma'anarta a zuciya, duk abin da ka aikata a banza kai, domin wannan kalima da ita ake shiga musulunci sai mutun ya furta ta. Shi yasa ai misali yanzu idan kafiri ya zo mana yace zai musulunta, farko ba mu ce masa tashi ka je kai sallah, ko kuma lissafa dukiyarka ka fitar mata da zakka, ko kuma ka biya jirgi ka je kai haji. A'a, farko abinda zamu nema yayi kalimatu shahada, inda zai yi sallah ba tare da yayi kalimatu shahada wannan sallah a banza yi, ba musulmi sunan shi ba, saboda shi musulunci ana shigar shi ne da kalimatu shahada. Wannan kalima ita ce take mai da bawa mumini. To shi yasa ya gabata tun a cikin muqaddima ta risala da muka yi yake cewa wala yakamulu qaulul imani illa bil amali, wala qaulun wa amalun illa bi niyya, wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah. Yace fada ta imani ba ta cika sai da aiki, dan ka ce kai mumini ne kai kalimatu shahada, to wannan ba ta cika sai ta hanyar aiki, sai kana aikata dukkan ayyuka na ibada wanda Allah ya shir'anta. Sai yace wala qaulun wa amalun illa bi niyya, fadar da aikin ba sa tabbata sai da niyya, ma'ana sai ka kudirce da zuciyarka ka tsarkake wannan ibada saboda ubangijinka. Sai yace wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah, fadar da aiki da niyyar tsarkake niyyar dukkan su ba sa cika sai a sababin dacewa sunna. Kenan sai ka biyo tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa yadda ya karantar da mu ibada yadda zamu bauta ma ubangijinmu. Shine malam sai yake fada, sai yace wal mu'minuna fil imani yatafadaluna wa bi salihil a'mali hum mutazayiduna. Malam yace mu'minai game da imani wato suna fifitar juna, wani yafi wani, an gane ko? Mu'minai game da imani suna fifitar juna, don haka imani na manzanni ya bambanta da imani na mabiyansu, balma a cikin manzanni Allah ya fifita wasu akan wasu kamar yadda ya fifita manzanni biyar akan sauran manzanni wanda ake kiransu da ulul azmi minar rusul, annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da cikamakin annabawa da manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Waɗannan biyar kin imaninsu da Allah ya fifici imanin sauran manzanni, a cikin su gaba ɗaya kuma fiyayyen halitta cikamakin annabawa da manzanni manzanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa mu'minai suna fifitar juna a wajen imani, wani yafi wani imani, kamar yadda ba yadda za a yi ka hada imanin Abu Bakar Allah ya kara masa yadda wato da imanin sauran sahabbai, an gane ko? Ba yadda za a yi ka hada imanin sa wato da imanin sauran sahabbai. Haka kenan sauran sahabbai da sauran mu'minai dukkan su imanin su yana bambanta yana fifitar juna, wani yafi wani imani. Nassi na Al-Qur'ani shi ya tabbatar mana cewa mu'minai suna bambanta a wajen imani, ma'ana sun fifici juna. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Fatir, thumma awrathna al-kitaba allazi nasdafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Ubangiji ta'ala ke fada cewa sannan mu ne muka gadar da sanin littafin mu ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu, muka gadar musu sanin wannan littafi, sanin Al-Qur'ani da Sunna. Wannan zabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi ma wasu daga cikin bayinsa. Sai yace fa minhum zalimun li nafsihi, daga cikin su su bayin namu Allah yace akwai mai zaluntar kansa, ta hanyar aikata ayyuka na sako, aikin da bai kai kafirci, bai kai hada bautar Allah da wani mumini wanda yake masanin alqur'ani da sunna, kuma mai zaluntar kansa wanda yake keta dokoki na Allah subhanahu wataala, aikin da bai kai shi haddi na kafirci, shine ake kira zalimul li nafsihi. Sai yace wa minhum muqtasid, daga cikin su kuma akwai wanda yake mai takaitawa, wanda shi ya kiyaye iya abinda Allah ya dora masa na farin lai, amma ayyuka na nafila shi baya ciki. Salloli na farin la zai lazumce su ya kiyaye su, amma bi kula ba da yawaita nafilfili. Azumi na Ramadan daga na bana sai badi, azumin litinin da Alhamis da sauransu, wannan duka ba ruwan shi da shi. Shi muqtasid ne ya takaita akan abubuwa waɗanda suke na wajibi, amma bai bada himma akan ayyuka waɗanda suke na nafilfili. Sai yace wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah, daga cikin su akwai wanda yake mai rigaye game da ayyuka na alkhairi bi iznillah da nihin Allah, wanda ya kiyaye ayyuka na farillai kuma ya biyo baya da ayyuka na nafilfili ba dare ba rana. Salla ya kiyaye na farillai kuma baya wasa da nafila, ya kiyaye azumi na farilla kuma baya wasa da azumi na nafila, ya kiyaye zakka ta wajibi sannan kuma baya wasa game da wato sadaka wadda take ta nafila. Wannan kenan shine ake kira sabiqun bil khairati. Yanzu misali, wanda ya kiyaye farillai ya lazumci nafilfili, daidai yake da wanda ya kiyaye farillai? Ba dai ba suke. Wanda ya kiyaye farillai ba ruwan shi da wasu ayyuka na sako, daidai yake da wanda yake mai keta alhurma ta Allah subhanahu wataala? Ba dai ba suke. Dan haka wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa mu'minai suna fifitar juna a wajen imani. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa lalle ɗan aljanna, a cikin aljanna, layatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'auna al-kawkaba durriya al-ghadira fi as-sama'i. Manzon Allah yace za su ringa hango wasu dakuna sama da su yadda kuke hango wato tauraro mai matukar haske a cikin sama, yadda muke tsinkayo tauraro mai haske a can kululuwar sama. To haka wasu ɗan aljanna daga cikin inda suke gidajensu za su ringa hango wasu dakuna can sama da su yadda muke hango waɗannan taurari. Manzo Allah sai ya ce li tafadule ma bainahum, saboda fifiko da bambancin da yake tsakanin su. Dukkan su ɗan aljanna ne, amma wasu za su ringa hango wasu sama da su. Sahabbai sai suke faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya ila yabluguha ghayruhum, wannan dakuna da kake faɗa na annabawan Allah ne wanda ba wanda zai shiga wannan dakuna in banda su? Manzon Allah sai ya ce bala wallazi nafsi biyadihi. Manzon Allah ya ce kwarai, rantsuwa nake da Ubangijin da rayuwa ta ke hannunsa. Sai ya ce rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin, dakuna ne na wasu mazaje waɗanda suka yi imani da Allah, ko ka ce na wasu mutane, domin lafazin rijal anan la mafhuma lahu, sawa'an maza ne ko mata ne. Wasu mutane ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gasgata manzanninsa. To kaga anan me ya kai ɗan aljanna suka fifici juna a wajen matsayi? Sababin abinda suka fifici juna a rayuwarsu ta duniya game da wajen imani da Allah da manzansa. Don haka ko kun yi tarayyar shiga aljanna, to wanda ya fi ka imani da Ubangiji, ya fi ka zagewa a cikin ayyuka na ibada, matsayin shi ya fi naka. Shi yasa ita aljanna darajati ne, hawan hawa ce, taki matsayi matsayi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a hadisi sahihi, yake cewa wato ita aljanna daraja 100 ce, gaba ɗayan wannan darajoji 100 Allah ya tanade su saboda masu jihadi domin ɗaukaka addininsa. Sai yake faɗa tazarar da take tsakanin daraja da wadda take biya mata kamar bambancin abin da yake tsakanin sama da ƙasa ne. kaga wanda aka ajiye shi a daraja ta farko kafin ya kai daraja ta biyu sai yayi tafiyar da ta kai daga doran ƙasa zuwa sama ta farko. To ina ga wanda aka ajiye shi a daraja ta farko, wani an ajiye shi a daraja ta 10, wani an ajiye shi ta 20, wani ta 30. To wannan fa wasu ɗakuna ne fa ɗan aljanna za su ringa hangowa can sama da su, kamar yadda mu a wannan rayuwa ta duniya muke hango tauraro mai haske yana kyalli a cikin sama. To da haka muminai suna fifitar juna a wajen imani, wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Amma sabani ga murji'a, su imani duddi ne na wani bai fi na wani ba. Da imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da imanin jibrilu, da imanin kakai, dukkan su agun murji'a ɗaya ne, babu bambanci, ba wanda yake wani imani, kawai imani abu ɗaya ne a cikin zuciya, kuma baya da duwa baya ruguwa a gunsu. To shi yasa anan malam sai ya ce wa bi salihil a'mali hum mutazayiduna, su muminai wato masu da duwa ne game da imaninsu, akan imaninsu ta hanyar wato ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Wa bi salihil a'mali, a sababin nagartattun ayyuka, hum mutazayiduna, su muminai masu dada imaninsu ne, ma'ana imaninsu yana ƙaruwa ta hanyar wato aikata ayyuka na ƙwarai. Don haka da duwar imani da raguwarsa, alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka tabbatar da haka, cewa imani yana da duwa kuma yana raguwa. Ayoyi na alƙur'ani sun wuce a lissafa, na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran, alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Ash-shahid fazadahum imanan, alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, sune wadanda mutane suka ce musu ai mutane sun taru sun yi ca, suna nihin su dawo su kawo dauki su karasa ku. Wannan kwa yawa kana ne bayan an gama yakin Uhudu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun kama hanyar komawa gida Madina, gagajiya ga raunuka da ya same su, wasu an kashe ma sama da waje-wajen mutum 70 daga cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai labari ya cin musu cewa ai ga Abu Sufyan ya sake hada wata runduna ta musamman, zai biyo baya domin ya karasa ku. Fakshawhum, ku yi ta kanku ku tsorace su. Wannan labari da aka ba su, Allah ya ce fazadahum imanan, sai ya kara musu imani akan imanin da suke da. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, gaba ɗayan su suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, suka ce a koma. Abu Sufyan, Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa, yace tunda kaga wannan mutane sun ce su dawo, to ba banza ba. Sai yayi ta kansa, shine Ubangiji Ta'ala yace fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'azim. Wannan qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil da suka faɗa da juyawa da suka yi nasu koma, tuntuna Allah ya rubuta ya tabbatar a cikin littafin su, la dan wani jihadi na musamman, tamkar sun dawo an gwabza. Ash-shahid anan yace fazadahum imanan, sai ya dada musu imani wannan labari da aka ba su. Kaga wannan nassi ne wanda yake tabbatar da cewa imani yana da duwa. Haka in ka zo cikin suratul anfal, Ubangiji Ta'ala na faɗa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu. Ash-shahid yace innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum, kusan da cewa mu'minai kadai sune wanda in an ambaci ubangijinsu, wajilat qulubuhum, zukatansu sai ta raurawa, sai ta firgita saboda tsoron Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, in an karanta musu ayoyinsa alqur'ani da sunna, zadatuhum imana, karanta musu wannan ayoyi sai ya dada musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba kaga wannan shi ma nassi ne wanda yake tabbatar da cewa imani yana da duwa tunda cai in an karanta musu ayoyin sa zadatuhum imanan wadannan ayoyi sai ta dada musu imani haka karshen suratul tauba ubangiji ta'ala na fada wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun ubangiji ta'ala yace idan an saukar da wata sura faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana daga cikin waɗannan mutane Allah yana nihi munafikai sai kaje suna fada ayyukum zadatuhu hadhihi imana wane ne a cikin ku wannan aya da ta sauka wannan sura da ta sauka ta rada masa imani ubangiji ta'ala sai yake maida musu martani yace fa ammal ladina amanu sani dai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa fa zadatuhum imanan wannan sura da muka saukar da ita Allah yace ta dada musu imani wa hum yastabshiruna farin ciki suke suna walwala suna ba junan su albishir cewa wata aya ta sauka to haka in ka zo cikin wato suratul kaf ubangiji ta'ala na fada innahum fityatun amanu bi rabbihim sai yace wazidnahum huda waɗannan matasa ubangiji ta'ala yace wasu matasa ne da suka yi imani da ubangijin su wazidnahum huda ubangiji ta'ala yace sai muka dada musu shiriya akan shiriyar da suke cikin ta haka a cikin suratu maryam wayazidullahu alladhina hatadaw huda waɗanda suka shiryu Allah yana dada musu shiriya haka in ka zo cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala na fada wama zadahum illa imanan wa taslima ba abin da ya dada musu illa wato faci imani da dadin me kauya ga Allah da manzansa haka can cikin suratul fathi huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ubangiji ta'ala shine ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan dan su dada imani tare da imaninsu haka ya fada a cikin suratu muhammad wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu waɗanda suka shiryu ubangiji ta'ala yana dada musu shiriya kuma haka cikin suratul mudaththir wama ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana dan mu'minai su dada imani to dan haka wannan ayoyi ne na alqur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa imani yana da duwa yana daga cikin dalilan da suke nuna imani yana raguwa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la imana liman la amanata lahu babu imani cikakke ga wanda ba shi da rukun amana kaga anan duk wanda ba shi da rukun amana menene matsayin imaninsa tawayayye ne haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu manzo Allah yace bai imani ba bai imani ba sai dai maimaita so uku sahabbai suka ce ya rasulullah wane ne bai imani ba sai yace wanda makwabcinsa bai amuntu ba game da sharrin sa da bala'insa mutumin da yake cutar da makwabta to dan haka kaga cutar da makwabta laifi ne daga cikin manyan laifuka amma baya fitar da mutum daga cikin musulunci kaga duk me cutar da makwabta wannan ya nuna cewa yana da ragaggen imani haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi sai yace wa zalika adha'u al-imani duk wanda ya ga aikin asha daga cikin ku manzon Allah yace yayi kokari ya canza shi da hannun shi idan ba zai iya ba manzon Allah yace ya canza da harshen sa idan ba zai iya ba ya kyamaci abin da zuciyarsa. Manzon Allah sai ya ce wa zalika kyamar aikin asha da zuciya shine mafi raunin imani. Kaga anan mai canza aikin asha da harshensa yafi wanda zai canza da wannan, wanda zai canza da hannunsa yafi wanda zai canza da harshe, wanda zai canza da harshe yafi wanda zai kyamata da zuciya. Manzon Allah ya nuna mai kyama da zuciya mai raunin imani ne. To haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa al-imanu bid'un wa 70 shuba a'laha kalimatu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatul adha anid dari. Manzo Allah yace shi imani wato yanki 70 da wani abu ne, kololuwarsa kalimatu shahada, kuma bayan manzo Allah yace nisan ta abinda zai cutar da jama'a gabarin hanya. To anan ya ce imani yanki 70 da wani abu ne, anan wanda yake da yanki 50 a cikin 70 da wani abu daidai yake da wanda yake da kaso 20, kaga ba dai bane ba. Wanda yake da 60 yafi mai 50, mai 70 yafi mai 60. Kuma wannan yana nuna cewa ayyuka gaba ɗayan su hada suke da imani tafi suke, al-a'malu dakhilatun fi musammal iman, tunda ya ce wa imadatul adha anid dariki, nisanta abinda zai cutar da jama'a gabarin hanya. Manzon Allah ya ambace shi cewa yanki ne daga cikin yankin imani, kamar yadda a wata riwaya yake cewa wal haya'u shu'batun minal imani, kunya manzon Allah ya ce yanki ne daga imani, ma'ana wani bangare ne daga cikin imani. To dan haka kenan ta hanyar ayyuka na kwarai wato mu'minai wato suke dada imaninsu. Shi yasa ahlus sunna wal jama'a suka ce shi imani yazidu wa yanqus, wato yana daduwa kuma yana raguwa. Dan haka kenan kasancewar ba yadda za a yi, wato dan haka su abun khawarij da mu'tazila su imani wani abu ne dunkulalle wanda baya ma'ana baya zama yanki, su kawai imani matsayin shi abu ne wanda yake a dunkule, la yataba'a, ba a cewa yana da wani bangarori wadanda suke na daba. Shi yasa ai suka tafi akan cewa idan mutun ya aikata babban laifi to shikenan kwata-kwata ya ruguza imaninsa. Su mu'tazila suka ce ba za mu ce masa kafiri kuma ba za mu ce masa mumini ba. An gane ko? Wato su wannan abun su mu'tazila su sun tafi akan cewa ba za mu ce masa mumini ba za mu ce masa kafiri, suka ce bal huwa fi manzilatin bainal manzilatayn, yana cikin wani matsayi tsakanin matsayi biyu tsakanin imani da kafirci. Amma su abun khawarij duk wanda ya aikata babban laifi to kai tsaye ya kafirta, in ƙarya kai abun suka kafirta, idan sata mutun yayi ya kafirta, in zina mutun yayi ya kafirta, in kisan kai yayi ya kafirta. Su mu'tazila suka ce mu ba za mu ce masa mumini ba za mu ce masa kafiri, ya zama jemage baya sama baya ƙasa. Amma in ya mutu suka ce mun kwatsa muku ku khawarij, dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta, wannan ita ce iya aqidarsu. To shi yasa anan malin yace wa bi salihil a'malihum mutazayiduna, su mu'minai ta hanyar wato kyawawan ayyuka suke dada imanin su, kenan imani yana daduwa yana raguwa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a, mi ke dada imani ayyuka na kwarai, mi ke rage imani ayyuka na sabo. Malan sai yace wala yakhrujuna bizunubi min al-imani, wato mu'minai ba sa fita daga cikin imani a sababin wato aikata ayyuka na zunubai. An gane ko? Aiki na zunubi baya tube ma mutun imani, matukar ba shirka bane hada bautar Allah da wani ko kuma wani abu wanda yake na ridda. Amma duk aiki na zunubi da bawa zai aikata in ya kudirci ya yarda da cewa laifi ne, san zuciya ne, shaitani ne ya rinjaye shi ya aikata wannan aiki, to wannan aiki baya fitar da shi daga imani. sawa'an kisan kai ne, sata ce ko kwace ne ko zina ne ko ma menene, in dai aikin sako ne kuma bayan shirka, mumini ya aikata kuma ya yarda da cewa aikin laifi ne, bai halatta ma kansa wannan aiki, to wannan aiki na sako din a kullun zai yi shi, wannan bai tube masa rigar imani. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Amma sabani ga su khawarij da mu'tazila, sun tafi akan cewa imani abu ne a dunkule, baya zamantowa yanki yanki, dan haka suka ce duk wanda ya aikata babban laifi shikenan ya ruguza imaninsa. Khawarij kawai ya kafirta ya bar musulunci, shi yasa suka kafirtar da dayawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai a sababin sun yaki junansu, suka kafirtar da sahabbai wai domin sun yaki junansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqabal ba'di, da sauran hadisai wanda suka kafa hujja da su akan cewa duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta. Kuma alhali waɗannan hadisai hujja ne akan su, ba hujja bane gare su. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa, aiki na sako baya fitar da mutun daga cikin wato imani. Shine yace kuma wala yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyani, muminai ba sa kafirta a sababin aikata babban laifi ko wani aiki na sako kuma bayan shirka. Da haka aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk mutumin da ya mutu yana aikata aikin sako, to ya mutu a matsayin shi na mumini mai ragaggen imani. Wannan aiki na sako da yake aikatawa a aqidar ahlus sunna wal jamaa bai kafirtar da shi, bai tube masa imani. Kuma wannan aiki na sako ba zai cancanta masa dawwama a cikin wutar jahannama, ko an azabtar da shi gwalgwadan tauhidin shi a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Dan haka mumini ko da kofin giya ya mutu a hannu, ya tabbata shan giya haramun ne, san zuciya da shaytani ya ruɗe shi yake tuba, ko da kofin giya ya mutu a hannun shi, to ya mutu a matsayin mumini mai ragaggen imani. Ba za mu ce masa kafiri, kuma ba za mu ce wana ana wuta, cewa wana dan wuta ne, wannan karan tsaye ne, bugun gaba ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya abinda yake a aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk muminin da ya mutu akan aikin sako, sallah wanka za a yi masa yadda ake wanke kowane mamaci, a yi masa likkabani, a yi masa sallah, a kai shi makabarta ta musulmi abin ne. Kuma in an gama a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa, ya yi masa rahama, kuma a ja baki a kame game da abinda ya gudana na al'amuran shi, a mai da lamarin shi zuwa ga Allah, bawa ne na shi, in ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadan laifinsa, ko ya azabtar da shi gwalgwadan laifinsa a ƙarshe, ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna, kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasrifu wala tazunu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqaba. Manzon Allah yace ku yi mubaya'a da ni akan cewa ba za ku hada bautar Allah da wani, ba za ku yi sata ba, ba za ku yi zina ba, ba za ku kashe ƴaƴanku, ba za ku zo da yankin ƙarya wanda kuke yanka tsakanin hannuwanku da kafafuwanku, ba za ku saba ba game da duk wani abu ma'ruf, abinda aka ce ku yi ko abinda aka ce ku daina. Manzon Allah yace duk wanda ya cika da wannan mubayi'a, manzon Allah yace sakamakon shi na ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ladan cikawa da wannan mubayi'a na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratullah, duk wanda ya aikata wani abu daga cikin haka yayi sata ko yayi zina aka zartan masa da haddi wannan haddi da aka yi masa manzon Allah yace shine kankaran laifin alahira Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi sai yace wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahullah duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan sannan Allah ya rufa masa asiri ya lullube shi ba a cimke shi ba manzon Allah yace fa huwa ilallah lamarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in ya ga dama yi masa rangwame ya yi masa rangwame wa in sha'a akabahu in ya ga dama kuma ya masa hukuba kaga wannan nassi ne hadisin yana cikin sahihul bukhari wanda yake tabbatar da cewa mumini baya kafirta a sababin aikin sako aikata aikin sako matukar ya san aikin sako ne ya aikata to yana nan a matsayinsa na mumini bai ragaggen imani wannan aikin sako bai tube masa imani ba kuma wannan yana tabbatar da duk muminin da ya mutu akan aikin sako ba tare da ya tuba ba lamarin shi na ga mashi'a ta Allah an gane ko lamarin shi na ga mashi'a ta Allah maganar ka ce dan wuta ne wannan azarbabi ne shiga gaba ne kuma ka bigi gaba akan abin da baka da sani akan sa bawa ne ya saba ma ubangiji shi lamari ne tsakanin shi da shi in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi yana nan a matsayin shi na dan uwa mu mumini mu yi masa wanka mu yi masa sallah mu kai shi makabarta ta musulmi mu binne kuma mu yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa kawai dan bambanci anan mutum mai daraja wani babban malami ba zai wuce gaba ya ma gawar shi sallah sai ya ja da baya a samu wani yayi masa domin wannan ja da baya da shi wannan malami zai yi domin ya zame ma sauran jama'a suke yayi aikin sako amma koda ya ja da baya ya ki masa sallah to ya san da cewa haƙƙi ne nashi a kansa ya roƙa masa gafara da jin kai na Allah subhanahu wataala domin ya zamanto yayi jam'u bainal husnaye ya hada tsakanin kyawawa biyu daina yi masa sallah wa'azi ne ga sauran jama'a kuma ya masa addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama to shine anan dai mu gane aqidar ahlus sunna wal jama'a mutum baya fita daga imani a sababin aikata aiki na zunubi don haka ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace cewa duk wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri aqida ce ta khawarij an gane ku cewa wai wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace wanda ya kashe kansa matsayin shi mumini ne mai ragaggen imani ya mutu akan aiki na sako lamarin shi na ga Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadon laifin sa kuma duk wanda ya kashe kansa haƙƙi ne akan mu ayi masa wanka ayi masa likkafani ayi masa sallah a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi kuma ayi masa addu'ar Allah ya gafarta masa wannan laifi nashi sai a ja baki a kame sai a maida labarin shi zuwa ga Allah in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi ko ya azabtar da shi gulgudan imanin shi a ƙarshe za a fitar da shi daga wuta da cetan masu ceto a kai shi aljanna gaba ta ƙarshe insha Allah na wala nujibu li muhsinin himul jinana ba'da man aujaba lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wala nashhadu ala musiihim bin nar insha Allah zai zo a darasi na gaba nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك